Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Najib kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen radio amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da kuma Dalol FM. Niya da kuma tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so a hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Laraba 17 ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande tare abokin aiki na Hafiz Ado Babali da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, ke farin cikin gabatar muku da shirin. Da farko, ga kanin labarai.
Jama'a, assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka ya gana da shugaban Turkiya da na Saudiya game da salwancewar Hamshakin ɗan jaridar Amurka da ya salwance bayan shigar shi ofishin jakadancin Saudiya da ke Turkiya. Prime Minister Burtaniya za ta bayyana a gaban shugabannin kungiyar ƙasashen Turai kan maganar ficewar Burtaniya daga kungiyar. Kanada kuma ta zama ƙasa ta biyu a duk duniya da ta halatta zukar tabar ganyen wiwi a ƙasar ta baki ɗaya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirye-shiryen namu na yau, za ku ji matakin da majalisar dokokin jihar Kano ta ɗauka dangane da wasu bidiyo da ke yawo na zargin karɓar abun goro da gwamnan jihar Dr. Abdullahi Gwanduje ya yi.
Wannan mu muna yi ne don mu kare mutuncin jiharmu, mu kare mutuncin al'ummarmu, mu fitar da dukkan wani abu a ce abu na gaskiya ake faruwa a daina ɓatanci, saboda irin wannan ɓatancin an yi wa mai martaba sarkin Kano.
Su kuwa na kasassu a Najeriya gani suke ana damawa ba tare da su ba, duk dai da cewar wasu daga cikinsu ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen neman abin kansu.
Burinmu shine kowa ya samu ilimi ya zama daidai da kowa yanda zai rayu. In kin dubi gine-gine da ake a Najeriya ba tanadi saboda na kasassu ba.
Daga bisani kuma za ku ji sauran rahotanni da muke ɗauke da su. Bayan nan, Abdulaziz Adali Toro zai shigo da shirin shi na himma ba ta garago. Amma duka mun nan sai a gyara zama don aji yadda duniyar ta wuni.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da manyan kusoshin gwamnatin Turkiya, ciki har da shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan, jim kaɗan bayan ya gama ganawa da shugaban Saudi Arabia, waɗanda suka tabbatar mishi da cewa nan ba da daɗewa ba za su nuna wa duniya cikakkiyar shaidar da za ta nuna abin da ya faru ga hamshakin ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi, wanda ya salwance bayan da ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na Turkiya ɗin. Sai dai kuma Pompeo bai ba da wani bayanai ba dangane da abin da suka tattauna da shugaba Erdogan ko ministansa na harkokin waje, wato Melbut Kabushogul, kafin ya baro ƙasar ta Turkiya. Shi dai Khashoggi, wanda ya yi suna saboda yadda yake yawan caccakar shugabannin Saudiya Arabia, wanda kuma ke yawan rubuta kasidu wa jaridar Washington Post, ya salwance ne tun ranar 2 ga watan nan na Oktoba, bayan ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin na Saudiya da ke Istanbul. Hukumomin Turkiya sun yi imani da cewa jami'an Saudiya ne suka kashe Khashoggi a cikin ofishin, amma gwamnatin Saudiya ta ce da ransa ya baro ofishin da kansa. A yau Laraba ne Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta fuskanci shugabannin ƙasashen Turai, inda za su yi ƙoƙarin warware takaddamar da ke tsakaninsu dangane da yunƙurin Burtaniya na ficewa daga ƙungiyar ƙasashen Turai ta AU. An share watanni da yawa ana tattaunawa akan wannan al'amari, kuma an cimma matsaya akan batutuwa da dama, amma har yanzu akwai wasu batutuwa da aka kasa warwarewa a ciki, har da yadda za a tsaida kan iyakar Island ta Arewa da kuma ƙasar Island, wacce ita har yanzu tana cikin ƙungiyar ƙasashen Turai ta EU. Bayan ta gama ganawa da su ne, shugabannin na EU za su keɓance waje wajen cin abincin dare, inda za su yi nazari akan matsayin da za su ɗauka. Wani kwamitin musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kafa, wanda ya zargi sojojin kasar Myanmar da kisan kiyashi akan musulman 'yan kasar Rohingya a shekarar da ta gabata na shirin yi wa kwamitin tsaro na majalisar bayanai. Kasashe tara ne daga cikin mambobi 15 na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya suka nemi a gana da shugaban kwamitin a cikin bukatar da suka mika shekaran jiya Talata, sai dai kuma jakadan Myanmar a Majalisar Ɗinkin Duniya Ambassador Hou Do Suan ya nuna adawa da taron a wata wasiƙa da ya aika ranar Talata, inda ya ce ba wani abin da taron zai tsinana. A wani rahoto da aka fitar a watan Agusta ya nuna cewa kwamitin bincike ya ce ya gano hujjoji da suka nuna yadda sojojin Myanmar suka gudanar da kisan kare dangi akan musulman Rohingya. A yau Laraba ne aka bude wani sabon shafi a kasar Canada, inda kasar ta zama kasa ta biyu da ta amince da saida tabar wiwi. Ko da yake bisa doka an amince da tabar wiwi tun shekarar 2001, kasar Canada za ta bi sahun Uruguay a matsayin kasa ta biyu da jama'a za su iya sayan tabar a shaguna. An bude shagon saida tabar wiwi na farko da asubahin yau Laraba a Newfoundland, lardin da ke gabashin kasar. Duka lardina 13 za su fitar da ka'idojinsu na saida tabar wiwi, wasu za su amince a sayar a shaguna masu zaman kansu, yayin da wasu kuma sai ta hanyar shugaban da ke da mallakin gwamnati. Wani minista a kasar India ya yi murabus bashiri a sanadin zargin da wasu mata 15 suka mishi na cewa ya gallaza musu ta hanyar neman yin lalata da su a lokacin suke aiki da shi a wata kafar watsa labarai lokacin yana matsayin edita. Sai dai kuma MJ Akbar, wanda shi ne karamin ministan harkokin wajen India, ya musanta zargin kuma ya ce zai kalubalanci masu zargin, har ma ya shigar da kara a kotu. Yana karar Priya Ramani, mace ta farko da ta soma yin mishi zargin, wanda kuma bayan nata zargin ne wasu mata 14 suka bullo suka ce su ma suna zargin Akbar da irin wannan laifin na matsa musu lamba don yayi jima'i da su.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. To a bangaren rahotanni kuma, ana dai iya cewa kakar siyasa ta kunno kai a Najeriya, wanda ma wasu suke ganin ana iya cewa kallo ya koma sama, wai giwa shaho ya ɗauke giwa. Tun a farkon wannan watan, a farkon wannan satin ake ta yaɗa wani bidiyo da ke bayyana zargin da ake ma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Ganduje yana karɓar abun goro, wanda hakan ya sa majalisar dokokin jihar suka ɗauki wani mataki wanda suka naɗa kwamiti don ya binciki gaskiyar lamarin. Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da Honorable Labaran Abdul Madari, wanda yake ɗan majalisa da ya gabatar da wannan ƙudurin a gaban majalisa, ga abin da yake cewa.
Akan kundin tsarin mulkin Najeriya da muke tafiya, kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa idan an da aka yi wani ya kamata a zo a fito da abubuwa inda al'ummar da muke wakilta su tabbatar cewa abin nan gaskiya ne kuma ba gaskiya ba ne, saboda abubuwan zamani da ake ciki na yadda ake iya haɗa hoto da waye, amma aka fito da gaskiyar magana duk duniya ta sun ce abu kaza gaskiya ne kuma hurumin majalisar dokokin jihar Kano.
To gashi ka gabatar da wancan ƙuduri kuma har an ma kafa kwamiti an bashi wa'adi, hususan ya ake so ya gudanar da binciken.
An bashi dama da shi gidan jaridar da ya fito da abubuwan da duk wanda zai iya bada tabbas ɗin cewa da kuma masanan da suke kula da yanayin hoto yake za su fitar da cewa wannan abin da aka bayar gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, sannan kuma ya kawo majalisa, sannan ita kuma ya sa ta ga me ya kamata.
Kenan kaman zai kai ga amfani da wato masana kenan ko ya dau hayar su.
Ai da mun a dokan mazan majalisa akwai wannan. Abin da ya shafi majalisa ta bada dama za ka iya nemo wanda suke masanan wannan abin su tabbatar nan kuma a tadda abin da yake na gaskiya.
Wasu suna ganin ma kaman kun yi dau wannan mataki ne kawai dan dai a san kuna nan, tunda galibi idan aka yi irin wannan sai a ji abin kaman kumfaya ya lafa daga baya.
Tunda nake dan majalisa daga shekara ta 2007 zuwa yanzu, na tabbatar akwai abubuwan da yawa da mun bincika kuma mun tabbatar mun fitar da na gaskiya mun fitar da na ƙarya, kuma majalisa ta dauki matakin da ya kamata ta dauka.
Galibin mutane idan aka kafa irin wannan kwamiti a baya kun yi inda aka ma binciki shi shugaban majalisa da al'amari mai kama da wannan, amma da kwatsam bayan wani lokaci sai aka ce ma kun fito kun wanke shi, ba ka ganin kamar tarihi zai iya maimaita kansa?
A to inda baka samu mutum da laifi ba, ba laifi bane ga lokaci wani baka da laifi. Idan kuma mutum ka same da laifi dole ka fito ka ga duniya wai laifi. Shugaban majalisa dogojin jihar Kano an same shi bai da laifi, an karanta rahoto kuma duk duniya kowa ta sani.
Akwai rahotannin da ke ma cewa ta yi fa an daga waje an zo za a yi amfani da ku ne don ku ta da kura?
Wannan mu muna yi ne don mu kare mutuncin jihar mu, mu kare mutuncin al'umman mu, mu fitar da dukkan wani abu a ce abu na gaskiya ake faruwa a daina batanci. Saboda irin wannan batancin an yi wa mai martaba sarkin Kano, an yi wa gwamnan Adamawa, an yi wa shugaban jam'iyya na yanzu, an yi wa gasunan mutane da yawa, kuma daga baya ga da'awun ba gaskiya bane.
Wasu na ganin ma fa me yasa za a ba wannan kwamiti har wata guda, abinda gashi nan kurukuru yana yawo a wayoyin mutane, abinda watakila bifa a yan kwanaki a ce an gama ba, anya ba kokari kuke ku kawar da hankulan jama'a ba?
Ai shi ba da aiki, aikin aka ce an bayar a kwamitanci, akwai aikin da ce an baka wata biyu man ka gama a cikin awa 24 aka yi da majalisar dokoki, kace to aikin da kuka bani kuka ce kun ba rana ga zuwa lokaci kaza na gama aikin nan, sai a shigo da shi kuma zauna majalisa, sai a karanta shi kuma sanan majalisa ta dauki matakin da ya kamata ta dauki.
Kenan kwamiti zai gaito da dan kwangira da gwamna da ma wancan gidan jarida da ya wallafa labari,
insha Allah duk wannan kwamiti zai bincika duk wanda bincike ka biyo ta kansa. Ina tabbatar maka majalisa za ta bincike kuma ta tabbatar cewa abin da dinnan gaskiya ne ko ƙarya ne.
Kenan gwamna zai gurfana a gaban kwamiti?
Gwamna zai iya gurfana shi ma a gaban kwamiti inda abin bincike ya biyo ta kanshi.
Idan aka samu rahoto kuma watakila gwamna yana da hannu na laifi, me mataki na gaba?
Wani ka jira ka ga abin da rahoto suka gwamnati suka kawo rahoto kuma ka ga menene dokar constitution yace akan abin da majalisa za ta yi?
Wanda tabbaci za ka ba ƴan Kano cewa lalle daga baya ba za ku zo ku ce kun wanke gwamnan Kano ba kamar yadda kuka wanke shugaban ku a baya?
A'a, ai ba mu za mu ce mun wanke ba. Idan abin da aka zo bincike aka tarar ya wanke gwamna dole ka fito ka ce ka wanke gwamna. Idan kuma a bincike zo tabbatar gwamna yana da laifi dole ka ga duniya cewa gwamna yana da laifi. Na kan mu jira mu ga abin da kwamitin nan zai kawo wannan rahoto.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To madalla na kasassu a Najeriya na ganin cewar ire-iren matakan da gwamnati ke ɗauka don ganin an inganta rayuwarsu a ƙasar bai taka kara karya ba. Hakan ya sa wakilin sashen Hausa na murar Amurka Hawwa Umar ta haɗa mana rahoto dangane da irin halin da nakasassu ke ciki a ƙasar.
Da alamu na kasassu sun yi kuro domin dogaro da kai ta hanyar kaucewa bara akan tituna. Baya ga waɗanda kan shiga makaranta su yi karatu har matakin digiri, wasu kan koyi sana'ar hannu. Ibrahim Ahmad Makaho ne mai idanu wanda kan saka abubuwa masu ban mamaki. Ibrahim na zaune ne a Abuja kuma a baya can yayi bara, amma yanzu yakan samu kuɗin shiga ta hanyar saka abin sa fulawa da sauran kayan adon gida.
Yanda akai na koya akwai wanda ya koya mun shi ma din baya gani, nima kuma na koya har na samu nake yi, bayan wanda ya koya mun kuma har na kirkira na wani kaina nima nake yin shi.
Kamar da me da mini ya koya maka kuma me ka kirkira da kanka?
Flower bus din ya koya mun, amma me siskwana ne yana da kwana guda 6, ni kuma wanda na koya yana kwana 4 ne. To sai kuma abun sa tissue din nan da kuma jaka din, to duka dai na yi su ne da kaina ba na koya bane.
Kulliya tana biyan kudin sabulu da wannan sana'a?
Eh, gaskiya da ita ne nake ci nake sha gaskiya, har ma inda hali in samu ni ma dan taimaki wani.
Kana da iyali?
Eh, ina da iyali, na da mata ɗaya da kuma yara biyu.
Yaranka suna zuwa makaranta?
A yaran kanana ne gaskiya, ɗayan ma bai yi shekara biyu ba, ba su fara zuwa makaranta ba, amma dai da wannan sana'an ne dai nake samun abin da ake sai dan sai musu kaya haka da kuma abubuwan da kayan abinci haka duka.
Kwanakin baya masu fama da nakasa daga sassan Najeriya daban-daban sun yi gangami a Abuja don jan hankalin gwamnati da ta rika kulawa da tallafa musu da kuma samun sanya hannu kan kudirin dokar inganta rayuwar nakasassu da ta dade wajen majalisar dokokin Najeriya. Umar Ali Goro wanda kansila ne a jihar Gombe kuma gurgu ne na kan gaba cikin masu gangamin.
Buri mu shine kowa ya samu ilimi ya zama daidai da kowa yanda zai rayu. In kin dubi gine-gine da ake a Najeriya ba tana dai saboda nakasassu ba. Gwamnati tun daga shekara tun da aka dawo demokradiya har yau an kasa sanin bill dan nakasassu a Najeriya. Duk wannan ci hanci ne. In an zo dauka aiki ba kula da masu nakasa. To ya hadu shine ja mana matsala da muke magana cin hanci. Muna kira ga gwamnati a yaki da mutanen da suke satan kudin jama'a.
Na'am, to akwai wani abu da kuke so gwamnati ta yi ma nakasassu?
Ai, tsari da abu abinda muke so gwamnati ta sanin bill mu. Muna kira ga shugaban kasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya gane mun zauna da shi a Nasarawa State mun ce a sanin bill nan na kasasu ya ce zai sanin bill har yau ba sanin bill nan bill nan shi kuma shi ilimin mu da komai mu duk abun da ya shafi rayuwar na kasasu a Najeriya shi ya shafa
rahoton da dandalin Wikipedia ya wallafa ya bayyana cewa akwai mutum miliyan 25 da ke da nakasa a Najeriya cikin su kuma miliyan 3,600 na da nakasa mai tsanani sai dai nakasassun sun ki amincewa da wannan kididdigar suna masu cewa yawan su ya kai miliyan 29 Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi a kashe su ta hanya mai kyau
to a gaida Hawwa Umar Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu agogo muna cewa karfe 11:15 na safe Fankan-fankan dai ba shine kilishi ba sauran jam'iyoyin siyasa a Najeriya na ganin cewar lokaci yayi da za su maye gurbin manyan jam'iyu da suke ganin cewar ba su tabaka wani abun ku zo mu gani ba kamar su jam'iyyar APC da PDP. Ibrahim Abdulaziz ya zanta da wasu jam'iyyu da ke ganin cewar a daina kiran su kananan jam'iyyu.
Wasu magoya bayan ɗaya daga cikin kananan jam'iyyu kenan a Yola yayin wani gangamin siyasa kuma wannan mako na zuwa ne yana jam'iyyu ke kammala fidda sunayen 'yan takara da za su tsaya musu zaɓe to ya koshin 'yan Najeriya sun fara gajiya nema da manyan jam'iyyu irin su APC da ke mulki da kuma jam'iyyar PDP wanda a baya ta shafe kusan shekaru 16 kan karaga wani rabu Emmanuel Bello tsohon dan jam'iyyar APC ne kafin daga bisani ya sauya sheka zuwa SDP da ke da alaman doki wanda yanzu ko shine ɗan takarata na kujerar gwamna a jihar Adamawa ya ce ai yanzu cancanta ake bi ba jam'iyya ba
maganan kananan jam'iyyu ka san kamar yadda nace maka kowace irin siyasa local take saboda kowani akwai wanda za a bata mishi raya APC koma wata jam'iyya yanzu mutum ake yi ba jam'iyya ba saboda haka 'yan Najeriya sun yi wayo ba za su yi jam'iyya ba kamar yadda aka saba yi ba za a yi tsak ba za a yi mutum ne to saboda haka za ka yi mamaki kaga jam'iyyu daban-daban sun ci zaɓe
ina batun kan cewa kunkula ko kuma auren zobe tsakaninka da gwamnan jiha na jam'iyyar APC din da kanta ta yi kuma rama masa gaskiya
ya mara min dai gwamnan APC sai dai ya bara min amma ba ni in mara masa ba yarjejeniya ni ban sani ba ban san lokacin da aka yi wannan yarjejeniya ba amma da alamun zai mara min baya
shi ma wannan siyasan Alhaji Umar Bello Jada da ake walakabi da calculate wani dan tsohon PDP da APC ne da yanzu ma ya kawo ta sabon jam'iyya ta AMP wato Alliance National Party kuma dan takarar gwamnan na jam'iyyar yace a yanzu ba wata karama ko kuma babban jam'iyya a Najeriya
dai ban san me kake nufi da karamin jam'iyya ba as far as we concern mu ban san me karamin jam'iyya ba mun dauk jam'iyya duka jam'iyya ce babu babba babu karami duka sadakiken namu na yana giri dai ne kuma takarancin da muke yi ba wai akwai wani jam'iyya na tsaye da dan takaran goma wuri daya bane kuma mutum daya ne za su tsayar goni su a kowane matsaya mu ma haka ne so babu wani magana kankanci a jam'iyya jam'iyyu duka daidai ne bambancin din kawai a yan takara ne na farko darajar dan takara shine zai sa jam'iyyar ka tai tasiri ko ta kasa yin tasiri na daya na biyu manufofin da zaku yada akan jam'iyyan ku da annoyoyin ku da zaku sayarwa mutane da yadda kuma kuka bi da tsarin sanin neman kamar yadda muka shirya mu zamu bi gida gida ne zaure zaure zamu samu mutane a kofar gidajensu muna magana da su akwai lokaci wata biyar akwai enough lokaci
to ya koya manyan jam'iyyu da ke mulki ke ma kallon tashin goron zabi da sabbin jam'iyyu ke yi a yanzu Ahmad Lawal shine ko sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC da ke mulki a jihar Adamawa yace ai ko ba komai wadannan jam'iyyu ba su yi balagan da za su ba su tsoro ba
ban yi tsammani akwai wata jam'iyya a cikin jam'iyyu masu tasowa wannan za su kwatanta kansu da musamman babban jam'iyya na APC da kuma jam'iyya na adawa na PDP ba saboda kasu duk lokacin da aka yi sabon jam'iyya dole su tsaro a shekarar dama ko ta dama kafin ta tallaka ta kanta har jama'a su santa don haka na ga duk yanayin da muka samu kanmu a cikin musamman mu jam'iyyar da muke mulki na APC ban yi tsammani akwai wata sabon jam'iyyar za ta zo ta buge mu wajen kaunu suna ko kuma wajen karbuwa wajen jama'a ba don haka mu mun sani duk abin da ke faruwa nan yanzu na dan lokaci kadan ne kafin nan mu gane kanmu fidda kanmu daga wannan kangi da muka samu kanmu a ciki kuma siyasa haka ta gara dan kowace siyasa tana zuwa da yanayin dambar wanda za a cikin ta kafin nan a je zaben general election kenan amma don haka na tabbatar maka da cewa duk abin da muka samu kanmu a ciki ba zai kawo mana cikas wajen zaben 2019 ba da ikon Allah
koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa za ta kai tsakanin manyan jam'iyyu da kuma wadanda ma ke tasowa a Najeriya
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna ne da Professor Usman Manzo, dan asalin ƙasar Niger, mazaunin ƙasar Brunei dake yankin Asia. Kenan yanzu kana cewa cikin ɗaliban da kai yayi akwai wanda yanzu su hasu fara karantar da su ma a cikin jami'o'i na duniya.
Kwarai, akwai ɗaliban da na yayi yanzu su ma sun fara koyarwa a cikin jami'o'i na ƙasashen duniya daban-daban, kuma har yanzu muna contact da su, suna kira, ana gaisawa, ana zumunci. Daga nan sai na garzaya cikin watan January na wannan shekara. A watan January na wannan shekara, farkon January 29 da shi, sai na yi hijira ko na taso daga Malaysia na bar wannan makaranta da nake koyarwa, na dawo wata university a nan kasar Brunei Darussalam. Ita Brunei Darussalam kasa ce masarauta, kuma mutanen da suke kasar ba su da yawa ƴan ƙasa. ƴan ƙasa dukan su 400,000 ne da ƴan kai, baki kuma 250,000. Kuma ƙasar tana da arzikin man fetur, tana da iskar gas da sauran kamin kifi da sauran abubuwa, kuma suna ɗaukan ƙwararru da ƙasashe daban-daban. Don yawanci professional da suke ɗauka ƙwararru dukkan da ƙasashen duniya suke kawo, akwai ƴan Afirka, akwai ƴan Asiya, akwai ƴan Turai, akwai ƴan Amerika, dukka gabaki ɗaya haka muke tare da su. Ƙwararrun su duk wanda suke musu aiki baki ne, saboda haɓaka ci gaban ƙasa, kuma sun san ƙimar ilimi, sun san ƙimar masu ilimi. Yanzu da na zo sai na shiga wata university, ana kiranta University Sultan Sharif Al-Islamiyya, Sultan Sharif Islamic University. Ita ma tana da ɗalibai ƴan ƙasashe daban-daban na duniya. Akwai ƴan Afirka, kudancin Afirka, gabacin Afirka, yammacin Afirka, tsakiyar Afirka da arewacin Afirka, dukkan suna da ɗalibai da suka zo daga wannan ƙasashe. Kuma haka malumansu, akwai ƴan Afirka, akwai ƴan Asiya, akwai ƴan Amerika, akwai ƴan Latin America, akwai ƴan Turai, dukkan gabaki ɗaya haka muke.
To ya rayuwa take can, kana ganin mutanen mu Hausawa wanda su ma sun je can hijira, sun je can su nemi sauyin rayuwa?
To shi ƙasar Brunei ba a zuwa neman aiki irin da ake zuwa ko yawon kwadugo ƙasashe. Ƙasa ce wanda tana da tsari, duk wanda ka ga ya zo sai kafin zuwansa tun daga can an ya nemi aiki, an ya samu, za su ba shi biza sai ya zo. Don haka muna da, akwai Hausawa ƴan Najeriya wajen malami mutum 10 wanda na sani. Akwai wanda sun zo daga Najeriya, ƴan Najeriya ne. Akwai wanda ƴan Najeriya mazauna London suna da zaman takardun zaman Birtaniya sun zo. Akwai kuma ƴan Najeriya wanda suke Malaysia suna koyarwa, su ma sun dawo nan. Haka muke tare da su. Hausawa yawanci ƴan Najeriya ne, amma ƴan sauran ƙasashe duk wanda ake tare yawanci ba sa jin Hausa, sai dai kaɗan-kaɗan abin da ba a rasa ba.
To yanzu cikin ɗaliban da kake karantar dawa, kamar akwai ƴan Niger da Najeriya ciki da Chadi ko Hausa?
A cikin ɗaliban da nake koyarwa yawanci babu ma ƴan Afirka. Gabaki ɗaya yanzu wanda nake koyarwa ƴan ƙasar Brunei ne, da kuma ƴan ƙasar Indonesia wanda suke karatu, da ƴan ƙasar Malaysia wanda suke karatu a university, da ƴan ƙasar Thailand, da ƴan ƙasar Singapore, da ƴan ƙasar Sin, su ne yawancin wanda suke ɓangaren da nake koyarwa.
Yanzu kamar akwai ɗalibai wanda su suna a Niger, Chadi, Kamaru, kuma suna buƙatar su zo nan su yi karatu ƙarƙashinka. Ya kamata su yi?
To shi yawanci su ƙasar suna da tsari da suke duk shekara suna ɗaukar international ɗalibai na ƙasashe daban-daban, suna ba su scholarship, suna zawa su yi karatu kyauta. Amma an za su yi tallar ɗaukan ɗalibai, suna yin ta ne ta hanyar yanar gizo-gizo. Duk wanda yake neman admission sai ya bi ta hanyar yanar gizo-gizo, ya rubuta sunan ƙasar da kuma makarantu da suke ƙasar da hanyar da ake samun admission ta hanyar dukkan gabaki ɗaya abinda suke ta hanyar yanar gizo ce. Don haka suna ɗaukan ɗalibai da dama. Yanzu ma inda nake akwai ɗalibi international ɗan Tanzania ne, yana nan shi ma yana karatu a fannin Islamic Banking, suna nan da dama.
Kash, Professor Usman Manzo, lokaci ya ɗaga mana hannu. A cikin shiri na gaba, ka ci gaba da muna wannan bayani. Masu sauraro, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Professor Usman Manzo na ƙasar Niger, wanda ke zaune a birnin Seribigwan da ke ƙasar Brunei. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To a gaida Abdulaziz Adili Toro. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko muna ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Husaini Abba Dambam na jihar Bauchi. Assalam VOA Hausa. Ba shakka an kaddamar da wani gini domin tunawa da Thomas Sankar, tsohon shugaban ƙasar Burkina Faso. Hakan ya nuna mana muhimmancin aikata hali mai kyau tare da yin gaskiya da adalcin a matsayinka na shugaba. Da fatan hakan zai zama abin koyi ga sauran shugabanninmu na Afirka. Sai kuma saƙonmu daga Yusuf M. Ramadan daga jihar Gombe, Nigeria. Assalamu alaikum muryar Amurka VOA. Yau take ranar yaƙi da talauci ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Amma sai dai kash, mafi yawan 'yan Najeriya talauci ya musu ɗaurin huhun goro. Ba su san da wannan ranar ba. A saboda haka, ya kamata a yi amfani da wannan ranar domin yaƙi da talauci a cikin zahiri. Allah ya kyauta. Ga kuma wata saƙo daga Asma'u, matar Bashir Kinsala daga jihar Kebbi, inda take cewa salam sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku gaya hukumar da ke kare haƙƙin 'yan jaridu ta duniya cewa ya kamata ta ɗauki mataki mai tsanani ga duk wanda aka samu da hannunsa wajen kashe Jamal Khashoggi na jaridar nan na ƙasar Saudiya. Sai kuma tsako daga Hassan Dogon Faci Batsari, inda yake cewa salamu alaikum VOA Hausa, fatan alheri gare ku. Na shiga wannan fili naku mai albarka domin yau ce ranar kawar da talauci ta duniya, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware mana. Fatan shugabanninmu na Afirka za su mai da hankali wajen kawar da talauci da fatara da ke damun wasu ƙasashen Afirka. Da fatan Allah ya kawo mana sauƙin wannan matsalan.
To a gaida Hadiza Kyari da saƙonnin masu sa'aiko muna. Kafin mu kammala shirin namu, sai kuma labarai amma a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da manyan kusoshin gwamnatin Turkiya, ciki har da shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan. Jim kaɗan bayan ya gama ganawa da shugaban Saudi Arabia, waɗanda suka tabbatar mishi da cewa nan ba da daɗewa ba za su nuna wa duniya cikakkiyar shaidar da za ta nuna abin da ya faru ga hamshakin ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi, wanda ya salwance bayan da ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin Saudiyyar da ke birnin Istanbul na Turkiya ɗin. A yau Laraba ne, Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta fuskanci shugabannin ƙasashen Turai, inda za su yi ƙoƙarin warware takaddamar da ke tsakaninsu dangane da yunkurin Burtaniya na ficewa daga ƙungiyar ƙasashen Turai ta EU.
Masu sauraro, iyakan abin da za mu iya kawo muku kenan a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala kai mu zuwa anjima, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A yau za mu so ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da muhimmancin tazarar iyali, ko kuma abin da ake kira tsarin iyali. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Hafiz Ado Babale da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta haɗa mana shirin kuma ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu na yau Mr. Skip. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a wani lafiya. Sai kuma a saurari shirin yau da gobe.